حمدان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرشي قبل كرام من رياض الصالحين نا الإمام النووي أيضا إن شاء الله الله مدرس سنة 30 ديني وهنا تتم باب المراقبة وتباب إنك بيان kasancewa Allah ta'ala yana ganinka a cikin kowane hali kake kuma a dukkan abin da kake. Mun karanta ayoyin da kuma fassara ayoyin da Imam Nawawi ya kawo mana a ƙarƙashin wannan babin, a yau kuma za mu shiga cikin hadisai. Malam ya ce wa amma al-hadis, amma hadisai fal awwalu, na farko an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الساعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم. وأنا أجيتني شهر رم حديثيني وكان بابه عنده بيتان شبع ما لم يشاركني التصوصي إلى أخر سلامة خيرا ما ليس أما حديثي نفرقه عن عمر بن الخطاب لبسينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يتدري قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي منا ذوي او جمع من الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا اذ طلع علينا رجل سنوت يقول من شديد بياض الثياب في سنن فرن كفات وتصفات الفريفات باقورا اخي شديد سواد الشعر في سنن بكين غالي باقورا اخي amma la yura alayhi athar as-safar kuma ba a ganin alaman da yake tafiya a tare da shi wato alaman da ba daga wani gari ya zo ba sannan wala ya'rifu minna ahad kuma ba wani wanda ya san mu wato a cikin sa gashi ba ko amma ba alaman kura ta tafiya a tare da shi hatta da laka ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waba a kafaihi ala fakidaihi ya tsora tafin hannayensa a kan cinyoyinsa shi wannan mutum ba zai tsaki hannayensa ya tsora a kan cinyoyinsa ba cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu malayan suka ce ya tsora ne a kan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya muhammad ya kai muhammad akhbirni an islam ba ni labari menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islam an tashhada an la ilaha illallah musulunci shine ka kai da babu wani ba da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa tuqima salata ka kai da sallah wa tu'ti az-zakata ka ba da zakka وتصوم رمضان كاذن شوت رمضان وتحج البيت كزيارة تاكن كابو شيني فجيك ايك الحج ان استطعت اليه سبيلا ان تاتا مسافرك يزوى ايك الحج وتفنى لايك الزوى قال زيد صدقت قائد السياح wajib na da ku sai muka yi mamakin wannan mai tambayan ya tsaru huwa ya kajiku yana gaskanta shi abin da yana tambayan ka kuma yana gaskanta shi ba ga yadda ya sani wanda ya kamata ya ce na'am don kuma ya riga ya sani to me yasa zai tambaya kada sai ce fa bai mai an imani ba ni labari dangane da imani menene imani kada sai an tumina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan da Allah ta'ala ya saukar wa rusulihi da manzannin Allah waɗanda ya aiko wa yawmil akhiri da kuma ranar lahira wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara na alkhairin sa da kuma na sharrin sa wato duk abun da ya faru a nan duniya na alkhairi Allah ne ya kaddara shi inna sharri ne ma Allah ne ya kaddara shi wato Allah ya san abun da ya faru kuma ya rubuta a lauyin mafi kala sai ce sadaqa kai gaskiya kala fa bunni ayi insan ba ni labari dangane da insani wato shine kyautata aiki ko kyautata ibada kala sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu kabota Allah ta'ala kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai ba ka ganin sa fa innahu yaraka ka sani shi yana gani wato shine kabota Allah ka ji a zuciyanka kana ganin Allah ta'ala wannan shi zai saka kyautata aiki in kuwa ka bai tsawo ba to dai ka tabbatar wa zuciyarka cewa Allah ta'ala yana ganin ka don kar kai halin ta cikin ibada ne kala sai ce fa birni an ta ba ni labari dangane da tashin alkiyama kala sai ce man mas'ulu an ha bi alamin al-saki wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba mana da ni da kai duka ba wanda ya sani ba wanda ilimi sai tsara da wani akan abun da ya shafi tashin alkiyama Allah ta'ala shi san ya shafi kiyama za ta tashi kala sai ce fa birni an amarati an amarati to bari labari dangane da alamomin tashin alkiyama kala sai ce an tali dal amatu rabbataha daga cikin alamun tashin alkiyama ku yanga ta haifi uwar gidiyarta wato ku yanga ta haifi sayyidanta shine ta shugabanci sayyidanta ko da haka mutum ya mallaki baiwa kuma sai ta zo ta zama sarauniya sai zama a wannan sai sayyidanta wacce ta mallake ta ta zama tana karkashin mulkin ta wata riwayar rabba wato ku yanga ta haifi mai gidanta idan bayi za su yi a cikin alamun tashin alkiyama bayi za su yi shugabanci wa an tarar kufata alqurat kuma za ka dinga ganin alkufata marasa takalmi jam'u hatim marasa takalmi alqurata za ka ga wanda za su irara ke tafiya jam'u ari wato za ka mutane da za ku takalmi ba ka iya sawa saboda talauci kuma alqurata matsaraita ba su da kaya haka suke tafiya sai dai su ta ganye su rufe al'aurar al'adata fakirai wanda ba su da komai ri'a shari mutanen ƙauye masu kiwon dabbobi amma a ƙarshe za ka same su ya tsara wani cikin duniya sai ka ga suna gasan ƙauye ta ginin nuka wato har sun shigo birni sun yi kuɗi suna ta dogayen benaye suna alfahari da su wannan alamun tashin alkiyama ne wato mutane da ba komai bane su zama wani abu kuma man talaka to wanda ya zo tambayar nan sai ya falabistu maliyan sai na umar sai na zauna zamani mai tsawo ya zo a tarewa a kwanan uku sun makala sannan sai ya ce ya umar a ta girma nisa'i shin ka san waye mai tambayan nan ultu allahu wa rasuluhu ala sai na ce allah da manzonsa su suka kalli ban san waye mai wannan tambayan ba kala sai ce fa innahu jibrilu ai mala'ika jibrilu ne a taku mu'allimukum amra dinakum ya zo muku ne ya koya muku al'amarin addini rawah muslim imam muslim rawahu hadith yace wa ma'ana kalidu da amatu rabbataha ku yanga ta haifi mai gidanta ko wacce ta mallake ta ai sayyidata ana nufin mai gidanta wacce ta mallake ta wa ma'ana fa an taqra tarari shine bayi da ake sadaka da su yawa bayi da ake saduwa da su hatta kalidal amatu surriyat har baiwa wanda ake sadaka da ita ta haifi bintan ta bi sayyidiha gaiji shugaban wa bintu sayyidi wato yar shugaban fi ma'ana sayyid tana matsayin wato ajini shugaban kila ga zaka sun fadi wani wani wato za ta mallaka bayi suna ta haihuwa idan mace wato mai gidanta ya sadu da ita baiwa sai ta haihu wannan dan ya zama da ita kuma tana nan a baiwa to kaga dan ya zama kamar shi ne shugaban take wato kake wannan shine ma'anar hadisi والعالق على كما الفقراء أنا نحن تلكا مرسا وقوله مليا
yace da yake maniyatin nan Imam Nawawi hai zamanin kabila wato zamanin mai tsawo ya zauna zamanin mai tsawo wa kana zalika fara wani aka kasance kwana uku ne kamar yadda yazo a yauka wato a cikin riwaya zamu koma farkon hadisi yace sala alaina rajul wani mutum ya kullo mana muna zaune inda sai na Umar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan mai tsananin farin tufa mai tsananin bakin gashi ba a ganin alamar tafiya a tare da shi sannan kuma babu wanda ya samu a cikin wannan abun mamaki idan ba ko ne aka zata a ga kura kura a cikin sa musamman a zamanin da ake tafiya kafa ko doki ba wai kunta ake da shi ba in kuma dan gari ne ya kamata a ce sun san shi amma babu kura a cikin sa tufafin sa fesfes gashin sa baki irin ba kura sannan kuma babu wanda ya san shi to in nan gari ne ya kamata a san shi in ba ko ne kuma a ga alamar tafi a tare da shi amma su ba su gani ba shi yasa sahabbai suke ta wato ainihin mamaki amma lokacin da aka ce musu fa innahu jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum ko amra dinakum zaka ce ai malaika jibril ne to shikenan sai mamakin kuma sai gushi don laraba sun ce idza urifa sabab fa dal al ajab in ka gane sababin abu to mamaki abun nan sababin mamaki to sai mamakin kuma sai ya gushi wato sai fadi to da ka tuna malaika jibril ne ai ga tafiya kafai ba da buka mutan zai taso daga duk inda yake zai jira a garin Madina kaga ba ba ganin kura tare da shi kaman ka shiga jirgi ne daga wani gari ka je wani gari ba da ganin alamar kura tare da kai to haka nan malaika jibril ya zo ko da ka sai wannan mamaki sai ya gushi amma wannan an kafa dalili da shi cewa ya kamata mutum duk inda yake ya zama mai kyakkyawan kamanni don malaka ne ya zo a kyakkyawan kamanni tufafin sa fari kal ta ga mai kyau ke dan mai tsafta zakin sa baki kirin babu kura ya tace kanka babu kura a tare da shi ba alaman dauda irin na manta sai ba kai kamata mutum ya zama a rayuwarsa kada ya zama a cikin dauda ya zama mai tsafta ya zama tufafin sa mai kyau musulunci yana son wannan wato ya baka fafakir Allah ta'ala ya ce ka tsarkake tufafi ka zama mai tsafta ba a san ka zama mai kazanta domin kazanta musulunci ba ya tsafta shi yasa ya shar'anta tsarki saboda ana son wato ainihin mutum ya zama mai tsafta shi yasa wasu masu hikima ma suka ce an-nazafatu minal imani kuma ba hadisi ba ne tsafta yana daga imani don musulunci ya zo da tsafta Imam Ali yana cewa hattin su ya zafa mastata fa innaha zainu rijal biha tu'azzu wa tukramu وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الاله وتتقي ما يحرم ورفيف ثوبك لا يزيدك رقعه عند الاله وانت عبد مطرب هناك ابن الله يكي كتوتا كتفاك انت ايمي ما مالي فرقود ايشي كونك فوضا ليشين اذا اجير ما تأكر ما اذا انت ايمي تبتع مريد انت من تشوك فوضا جاري جاكا فوضا باعتن خيوائي وني فوضا باعتن خيوائي وني فمشيني ادم مزا bada tana kuma mata yace sabon tufafin ka ba zai cutar da kai ba addinin ka matakan ka ji tsoron Allah kana kiyaye haramu don ka sa tsohon tufafi kuma wannan ba zai kara maka daraja a gidan Allah ba idan kai ba wa mujrimi in kana sabon Allah don ka zo kana sa tufafi kuma wannan alamar tawafu ko mai gudun duniya wannan ba wani amfani da zai ba ba zai amfani ka wajen Allah ta'ala sai kai ne biman ko shikenan ba za ka yi kima a wajen mutane ba za ka zuwan da yake mai kazanta za ka so kai mu'amala da shi ko ya zo wajen ka za ka dinga Allah Allah ya tafi ko a zuwa da shi kai kana Allah Allah ku lau to kaga ba so shi yake rige wa kansa kima da daraja ko ne ke laqituha laysa ni ma kuntu alqaha aqwabuha raqqatu wa rujlu hafiyatu wa dam'u tudrifuhu min kaddi ayna kiti na arde ta ina ma ni ba hudu ya ba to ba binta wasu ma su dauka wasu masu ainihin wato marasa kyau diddigaggu ga talauci ya sa tafiyanta ma yana nauyi tafiyanta ma yana nauyi ko da haka abin nan siffa ta ƙazanta wallahi tana rage wa mutum je ba tsaure ka aka yawo nuri aka hana kai tsantsa ba ka da zai za ka ce ba ka da tsantsa ko da tufafinka mai arhani wallahi ka wanke ka goge kai wanka ka shafa mai ka fito wallahi za ka yi kiwo musamman a ce kai mutumin kirki ne idan mar'u lam yadnus min al-dhum irhu huwa kullu rida'in yartadihi da shi ba ka fata mutuncin ka ba wala ko ka mai arhani inda kai kasa za ka samu daraja a wajen mutane saboda haka malaika jira da yana koya mutane irin siffar da ya kamata su dinga shiga ko musamman idan za a je wato ainihin wajen karatu a dinga yin ado a dinga sa tufafi mai kyau domin za ka shiga cikin jama'a ne amma za ka yi yazo ɗaukar ilimi ne wajen malaminsa sai ya tsafta domin malamin kada ya kyamanta ba kai ma za ka je karatu za ka je inda ake karatu ko wani taro ka tsaftace tufafinka babu wanda zai kyamace ka amma ka zama sai ka ga an akasa in za a je wurin karatu nan ne ba za a yi ado ba in za a je wani wuri ne za a yi ado za ka ga almajiranmu malam abin tausayi ma daga dauka ta yi duku-duku in an sa riga wai ba za a wanke ta ba sai ta mutu dai a nemi wata a kafa amma ba ran da za a wanke ta sai ta dauka har ta mutu dauka ya kashe ta sai a samu wata kuma sai a ka ita ma ba za a cire ta ba har sai ta mutu kaga wannan ai musulunci ba zai dade irin wannan wannan kazanta ba wannan yana jawo musulmi karfanci manzo Allah ya ce al-mu'minu la yuzallu mu'mini ba ya daukan karfanci ya sa ranar juma'a aka ce kai ado a idi kai ado in za ka fita cikin jama'a kai ado karka zama mai kazanta manzo Allah ya ce in ka ci tafarnuwa ma karka je masallaci saboda za ka cutar da wani da warin tafarnuwa din wanda za a ce ba ka tsafta jikinka jikinka yana wari malamai suka ce husnul adabi fi zahir unwan husnul adabi fi batin idan a zahirinka ka gyara zahirinka ka je wajen malaminka ko ka je wajen mutane yana nufi batinin ma ya nuna akwai kyau amma inda zahirinka ya nuna da kyau batinin ma yana nuna zahiri yana nuna batinin ma da kyau akwai ladabi a cikin watsanin al'amarinka to sai ce wa wada kaffaihi ala faqilaihi wato malaika ne da yazo zai tambayi manzala ta kuma dangane da abin da ya shafi ilimi yana zo neman ilimi sanda ya durƙusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dingina gwiwarsa zuwa ga manzon Allah ya tsora tafin hannunsa a kan cinta wannan shi ne ladabi irin na ilimi in ka zo wajen malami za ka ɗauka rato kada daga tsaye kawai ka dinga tambayarsa shi yana zaune kai kana tsaye kaga ba ladabi a cikin abu kaga babban mutum za ka yi magana da shi in dai yana zaune ka tsoguna in a tsaye ne wannan babu matsala kai masa magana a tsaye amma in a zaune yake kan to ka tsoguna tawa'un gaishe shi za ka yi ko magana ta ke wani abu za ka tambaye shi ko na ilimi ko na wani abu to kai ma ka zauna kamar yadda ya zauna don mala'ika yi ruba ki kam ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya to tun da ya zauna har ƙasa tun da ya zauna har ƙasa to sannan ya zo ya jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzala ta kuma ya ɗora tafi hannunsa a kan cinyarsa ko a kan cinyar manzala ta wannan kuma yana komawa al'ada ne wataƙila a can ɗin girmamawa ne da ladabi a wancan lokacin ya zo ya jingina gwiwoyinsa da na manzala kuma ya ɗora tafi hannunsa a kan cinyarsa amma a irin yanzu malaminka in ka zo fiya fiya ka zo ka tsoguna ka jingina gwiwoyinka da nasa ka ɗora hannunka a kan cinyarsa sai a ce ka yi rashin kuɗi saboda al'adarmu ta saba wa ne ta saba wa irin haka ne amma dai zama a zama ɗin kafin a tuni ilimi shi kuma har al'adarmu abu ne mai kyau akwai girmamawa da darajawa a cikinsa sannan ka zo mai tsafta yadda warinka da zai wato ainihin dame shi ba to ba daidai ba ne mutum ya zama yana cikin ƙazanta a kowane lokaci su wannan shi ne zaman malami ko ɗalibi a gaban wato ainihin malami amma abin mamaki da ya zo zai tambayan sai ce ya muhammad ya muhammadu bai ce ya rasulallahi ba bai ce ya ayyuhan nabiyu ba wanda an hana a kira manzala ta sama da bayan sunan gaba za ta ja'alu du'a ar rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada yanzu ku kira manzon Allah ya zama kamar kuna kira ni abokaninku ne sai ya muhammad wanda suka zo suna kira manzala a bayan gidansa ya muhammad ubangiji ta ala ya ce mai aksaru la yaqilun ba su da hankali ba su da wayo sun zo suna kira manzala kuma ya muhammad amma nan kuma mala'ika biyu ya zo ya ce ya muhammad me kuka ce ya rasulullah ya nabi Allah ya habib Allah sai kira shi da irin wannan kiran wanda ubangiji ta ala alqur'ani bai kira shi da irin wannan kiran ba ya ayyuha ar-rasul yake fa fada ko ya ayyuha an-nabi to malamai sun ansa wannan suka ce a'a ka shedin da aka yi cewa kar a kira manzo Allah ta sallawa da gayan sunansa suka ce wannan bai shafi mala'iku ba su mala'iku suna iya yin haka ne eh wannan ladabi ne tsakanin mutane da mutum amma Allah ta'ala bai kira manzo Allah ta sallawa da su gayan sunansa ba don ya koya wa mutane yadda ake kira manzo Allah ta sallawa amma ba wannan wani don Allah ta ce ya muhammad kamar yake cewa ya nuhu ya adamu ai bai rage masa daraja ba so ɗanka ne komin matsayinsa za ka iya kiransa misali da gayan sunansa ka ce ibrahim ko musa ko da ne yake wa aka ramunan akara makalla ko gafar tamala ko ran kai dade ko ni yalla ko da sauran su amma baba sa zai kira ka da gayan sunan sa to balle tana ubangiji subhanahu wataala da gayan sa amma dai ladabi ake koya mutane na su kira manzala da sunan ko su kira shi da gayan sunan to amma malaika jibrilu da sauran malaiku wannan maganar bata shafe su ba sai ta su za su ita ya muhammad kuma in sai haka ba sai manzo Allah ya rishin kunya kuma za a ce sun masa rishin ladabi ba don kasancewar su malaiku ne mun fahimta to da ya tambaye shi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya kawo shi yace abin nan yace ya rasul aqwa akwai alaka sai ya ce ya muhammad ahdini an yita sai ce ba ni labari dangane da wato ainihin musulunci menene musulunci abin da ake cewa musulunci shine al-islamu zahirin lillahi azza wa jalla ani ga wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma al-islamu bima jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam sami kauya ga abinda manzon Allah ya zo da shi gaba daya shine ma'anar musulunci fa sallama ka mi kauya ka yadda da shi to sai ya mata rukunin musulunci ne ba kuma ga mata adun kule gara mata dalla dalla cewa ga abinda ake nufi da musulunci wasu abubuwa ne guda biyar wanda idan sun haɗu to su ne musulunci in an rasa su kuma za a rasa musulunci gaba daya to shine ya fara da kalmar shahada yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida babu wata da gaskiya sai Allah ka shaida annabi muhammad manzon Allah shahadatu an la ilaha illallah ita kalmar islam ko ka ce kalmar tauhid kalma ta tauhidi kalma ta tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala kuma da ita ne ake shiga musulunci dole sai ka ka la ilaha illallah kafin ka zama wallahi ka zama musulmi kuma da ita ne ake kare jinin mutum ba za a duka shi ba ko da abun ya ce ake kare dukiyarsa ba za a kace masa dukiyarsa ba na zo ya ce dole a tsallake ka musulmi shi ba za a kashe shi ba za a kwace masa dukiyarsa ba don manzala sun yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idha qaluha aqamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa istamu 'ala Allah aw kuma ke ni yaji mutane ya ce sun ce la ilaha illallah in sun ce la ilaha illallah sun kare dinanan su da dukiyoyin su daga gare ni ba za a rufe jinin su ba ba za a kaɗi dukiyar su ba sai dai da haƙƙin musulunci in ka kashe wani sai a kashe ka ko ka yi dina bayan ka yi aure sai a jefe ka a kashe ka ko kuma in dukiya ne a ce ka kawo zakka ko kai wani barna a ce ka biya shi amma kawai ba za a zo a kashe ka ba ko a kwace maka dukiya saboda kana faɗan la ilaha illallah sannan la ilaha illallah ita ce afdalul zikir zikirin da yake kowane daraja shine ka dinga faɗan la ilaha illallah so da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ubangiji ta'ala ya ba shi zikirin da zai dinga yi masa zikirin da yake kowane sai ce ka je ka dinga cewa la ilaha illallah sai ce ya Allah ai duk bayan ka suna faɗan la ilaha illallah ina so ka ba ni wani abu wanda ni kaɗai zan dinga faɗan sa ban yi tala nuna maka babu wani sama da la ilaha illallah ba zikiri sama da sai ce masa ya Musa da a ce sammai gaba ɗayan su guda bakwai da masu raya su da ƙarfai guda bakwai da masu raya su kanu fi kifati wa la ilaha illallah fi kifati mara bihin la ilaha illallah su zama suna bangaren sikeli da la ilaha tana bangaren sikeli da to da sai la ilaha illallah ta ri da yi to da kake nan idan wannan kalma ta yi ƙarfi a wajenka ta zama ka inganta ta ka yi imani da ita imani na hakika kana faɗanta to za ta rinjayi dukkan zunuba shi yasa idan muka koma hadisul bidaqa wanda mutum ne ya je da fayil fayil 99 da lemun fuka 99 sai aka zo da fayil aka nuna masa a gabansa ubangiji ta'ala ya ce bayina sun zalunce ka ya ce haka kai ka yi wannan ayyuka ya ce eh ba wanda ya zalunce ka aka ce eh aka ce to za a auna wannan ayyuka da kyawun ayyuka idan wannan fayil 99 ya rinjaya za ka tafi wuta in kuma kyawun ayyukan ka ne suka rinjaya za ka tafi aljanna sai ka tambaye shi aka ce kana da wasu kyawun ayyuka da za a guda da su sai ke bai da shi ya rude ya manta da la ilaha illallah sai ke bai da shi aka ce a mani ta lafi kana da shi ai ba za ga lafi ka ba kuma ya wani tsara zarafin tsara yaro inna la la yazimu bi tsara zarar ne ka da kitaje ko kwazara ne zaka ganci alaka sai aka fito masa da kai kwa daya wanda akwai la ilaha illallah sai shikenan sai aka nuna masa aka ce to ga wannan akwai imani haji sai ta ya Allah wannan takarda kwaya daya ina za ta iya da fayil 99 kina kuma kar a bata lokaci a sai a guda ba za su iya komai ba bare iya komai ba Allah ta'ala ce a'a za a guda yau ba irin duniya bane ba za maka wannan hukuncin ba babu zalunci aka tsora fayil 99 a nan bangare aka dauko la ilaha illallah aka tsora a bangare sai ga shi fayil la ilaha illallah ta tarin jari dukkan munana ayyukan sa fayil 99 kigina aka kai ta sai aljanna zalunci karfin imani kenan amma ba kowa ne yake da irin wannan imani ba ba kowa bane kamar da Ibn Qayyim yake da yawa wanda suka faɗi la ilaha illallah kuma za su shiga wuta wanda suka yi imani da la ilaha illallah za su shiga wuta idan daga za a kamo da su a kai su aljanna a sai imani na wani ya ci wani karfi ne kai la ilaha illallah ka wuce iri ce idan ba mai karfi ba ne ba za ka rinjaye munanan ayyukanka ba dole sai ka je wuta daga za kuma a kai su aljanna amma dai ka da imani ko dai da kwayan zarra ne za ka shiga aljanna to da hadisi yake cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duwan ne imani la ilaha zai shiga aljanna to da aka mu gyara la ilaha illallah mu dinka fadan ta ko muna zikiri da ita sai ce wa anna muhammadar rasulullah kuma sai ya ce da annabi muhammadu manzon Allah ne wannan kalmomi ne guda biyu ba za ka yi ba ɗayan da ɗayan sai ake cewa kalmatan shahada kalmomi guda biyu na shahada in ka ce ashhadu an la ilaha illallah to imanin ka ba zai tabbata ba sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in kai imani da Allah ba za ka imani ka wace ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka kalmar shahada ba ta cika sai idan ka hada da muhammadur rasulullah in ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yannahu lan taqmudi shahada illa bi dhikri sahibi zahada kamar yadda zai rushe ce ba yanda za a yi kalmar shahada ta cika sai ka ambaci ma'abocin duniya sai ka shaida da mazala ma'abocin gudun duniya shine mazala ta kuma sai ka shaida shi manzon Allah ne wannan kamar yadda ya tabbata a hadisi manzala kuma ya ce wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'min bi illa dakhala an-nar ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma ko bai hude ko ba nasari sannan ya mutu bai yi imani da ni ba fa ya shiga wuta illa dakhala an-nar saboda don ka imani da Allah maka yi ba da manzo Allah ba wuta za ka tafi je ta yahudu da nasara da ba su yi imani da manzo Allah ba kuma wuta za ka tafi duka sun yadda da Allah sun yi imani da shi dole sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine rukunin farko na rukunin imani ne biyu yace ka sai da sallah wato kima sallah sallah kuma ita ce azumul ibadat ibada da tafi kowanne imani kawai shine a gaban sa kalmar shahada ita shine a gaban sa ita ce a gaban sallah shi yasa ubangiji ta yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wajibi ne akan mu'mini kuma abun sanyawa lokaci ko ce sallah da lokacinta a za a la'asar magariba isha asuba sannan sallah ne ita ne farkon wanda za a fara aunawa a lahira idan ta cika sai a duba sauran ayyuka in bata cika ba za a duba su za ka duk a ayyukanka babu mai muhimmanci kamar sallah in ban da imaninka da yake cikin zuciyarka amma aiki na zahiri dai ba abin da za ka yi kamar sallah sai sa mutumin da yake lizintan masallaci yana sallah koyaushe a masallaci mazala kuma ce ana alkiyama yana inuwan al'arshi shi ba zai ji zafin da ake ji ko zufan da ake hadawa za a karrama shi saboda ya dau abun da yafi komai muhimmanci a cikin addinin musulunci bayan kalmar shahada ya kai shi da muhimmanci kuma ya rike shi gaba to da haka sallah ita ce alaman wato ainihin imanin mutum to da haka idan kana son imaninka ya tabbata to ka rike sallah ita ce babbar wato ainihin wato alama to sannan bayan farilla kuma ka dinga nafilfili domin idan farillan ka bai cika ba to za a cika maka da nafila idan farillan ka bai cika ba za a dauki nafila sai a cika maka wani rawaya za a duba fa'a din ka ranar kiyama idan farillan ka bai cika ba sai Allah ta'ala ya ce unzuru li abdi halahu min nawafil ku duba bawa na yana da nafila ne sai a duba fa'a din idan yana da nafila sai a ce to a cika sa masa farillan da nafila to da ka sai a cika masa farillan da nafila shikenan sai a haye sai a duba sauran ayyuka to haka nan dukkan sauran ayyukan zakka za a duba na kana azumi kana sadaka in zakkan ka bata cika ba sai a cika ta da sadaka
haka nan aikin haji kai na nafila ina farillan bai ba sai a hada da na nafila haka nan azumi kana tasawuri in farillan ka bai cika ba na rawa kana sai a hada da tasawuri sai a cika ma haka nan dukkan sauran ayyuka wato wanda Allah ta'ala ya wajabta sannan yake wa tutiyar zakata kuma ka bada zakka shine rukuni ne da aka sauke tauhidi din aka shekara 13 ana karantar da shi shekara 10 ana karantar da tauhidi sannan aka shar'anta sallah a makka lokacin da aka yi isra'i da miraj sannan aka yi shekara 13 an bar makka an dawo madina sannan aka shar'anta zakka daga baya aka shar'anta wato ainihin azumi a shekara ta biyu ta hijira din da aka yi shekara 9 a makka kuma aka shar'anta aikin haji zaka aka aka dinga bin su dai bayan da to wannan sune rukunin musulunci saboda haka zakka dole ne ka bada ita bane ta ra ta kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wato kariki zakka daga zuciyar wanda zakkan zai dace ka su zama masu tsarki a tsarkake ka da cire zakkan a tsarkake ka kuma da wato ainihin a tsarkake maka zuciyarka da saubin zakkan da kake bayarwa saboda haka zakka dauda ne ake cirewa a zuciyarka idan baka bayar ba to a zuciyar akwai dauda kuma kai ma baka samu tsarki ba ke sa ka ambace ta da zakka wajibi mu ce cire zakka amma zo aka daga Abdullahi ibn Abbas yace duk wanda yake sallah ba ba da zakka ba za ka karbi sallah sa ba yace kaman kai imani da Allah ne baka imani da manzo Allah ta kuma ba nan ma ba za ka karbi imanin ka ba kaman ka bauta Allah ne baka kyautata iyayen ka ba nan ma ba za ka saurare ka ba saboda haka dole ne a ba da zakka mu ubangiji ta'ala yace والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دو النبي ترى زكاة فزاء نركد زكاة يا أجي كتن باية ترى زكاة دوتي أن زاء نركد يتدو تجهنم أزوى أنا مثلا لك أبو شنسا دقيت دقيت انجكنسا دبايسا ashe wannan shine abin da ka ajiye baka bada zakkan sa baka dandani abin da ka ajiye ka hana zakkan sa da dukiyar da a masa azaba duk da ka dukiya ni'ima ce a duniya amma a lahira za ta zame masa azaba yanzu a hadisi za a maida zakkan abin da dukiyar ta ka zama macijiya a nan na da masa wuyan ka tana faran ka za a cewa ana maluka wa ana kanzuka ni ne dukiyar ka ni ne abin da ka ajiye baka bada zakkan sa to da haka dukiyar sai ta zama wato masifa da bala'i wannan bala'in ina na cikin musulmi galibin masu arziki sosai ba sa cire zakka kananan yan kasuwa ne suke cire zakka amma manya-manyan masu arziki ba sa cire a don da suna cewa da a kan idan mutum bai wuce miliyan 500 ya mallaka ba ko biliyan daya zai iya cire zakka yana da imani amma mutum yana wuce haka kuma shi kenan kai wani daga miliyan 500 zai iya cire zakka ba sai ba da miliyan 200 in ya kai biliyan da ya sai ga miliyan 25 a ce cire miliyan 25 ai za ka saya masa wata mota ko wani gida ko wani fili sai ka cire wa to shi yasa manya-manyan masu kuɗi nan da suna cirewa da an gani kaɗan ne ban ce duka ba ka cirewa ba akwai masu cirewa na Allah ba a karewa ko masu cirewa an san suna cirewa amma galibin su ba ka cirewa wani ma bai san iya adadin zuciyar ba sai su je su musu fatawa ta ƙarya ko ta dinga ba da sadaka kawai shi kenan ringa ce mako fi da bidi zai zai tsaya maka matsayin zakka sai a zai tsaya matsayin zakka ai in farillan ka bai kyau ba na fidan ka ko sauraron ka ba zai daga sai farillan ya kyau za ka saurari na fidan za ka wace na tara wa kanka bala'i ne idan ya ji lahira kuma zai tsarda na kuka ka to bayan zakka ka dinga yin sadaka na nafila dan mu banza da ta kuma yace man tasaddaqa bi idi tamratin min kasbin tayyibin wala tabadallahu illa tayyiban taqabbala Allah ta'ala بيمينه في ربها كما يربي أهلكم كلوا وهو حتى تقول مثل الجبل دون دا إيه صدقاء كل هذا جذبينوني دا صناعة تحلل دون الله باك ربان صناعة حرام فوق أي صدقاء من زين دي تحلل حرام قسامي صدقاء ما زفين حرام وفي صدقاء تجي أي كم هجي تجي أمرا وانا بلي تبقى كان كريمك وانا ليك ما نمي أقول حق وانا أجي سوسي الله كربي زكان الصدقاء إن دون الله كي ya kula da ita sai ka je lahira ka same ta kamar manya-manyan zuwa sai ka samu lada mai yawa manzo Allah ya ce wata suma ramadan kuma kai azumin ramadan shine rukuni na kudi kai bayan zakka an wajabta azumin wata ramadan ne a shekara ta biyu bayan hijira bani ta ya ce alladhina amanu kutiba alaykumus siyam
kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun, ka kwanda kai imani an waje ka muku azumi kamar yanda aka waje ka wannan ce kafin ku don ku zama masu tsoron Allah. To da azumi Ramadan wajibi ne kuma yakan sa mutum ya zama mai tsoron Allah. Manzo sai ce man sama Ramadan imanan waje sama gufiya lahu ma taqaddama min zambi, duk wanda ya zanto ta Ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa zunubansa gaba daya. Wa man sama yawma fi sabilillahi ba'ada Allah wajhu an nar 70 kharif, duk wanda ya azumi kwaya ne don Allah za a nisanta shi daga wutar jahannama ta fiye shekara 70. In ka kara wani dan kaga zai zama ta fiye shekara 140 a haka haka. So da haka mutum ya dinga yin azumi na farilla da na nafila domin ya nisanta kansa daga wutar jahannama. Shi yasa ya zo hadisi as-siyamu junna, azumi garkuwa ne da zai hana ka shiga wuta. Rukuni na biyar yace watahujjal baita, sannan ka je ka ziyarci ɗakin Ka'aba shine kai aikin haji. Ubangiji ta ala wajabta aikin haji, yace walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila, wajibi ne mutum ya je aikin haji matukar yana da iko. Shi yasa anan ma maza za ta yi in istata ilayhi sabila, in ba ka da ikon zuwa maka ba wanda ta maka aikin haji. Menene ikon? Idan a nesa kake zama akwai abun hawa kuma akwai guzuri, mota ne za ta kai ka ko zoki ko jirgin sama, sannan ka da guzuri da za ka bar wa iyalanka kuma ka je ka dawo, ka ce a can kuma ka dawo, wannan aiki haji ya waje ba a kan. Idan kuma a kusa kake ko da kafa ne dole ka je aikin haji, in dai kana da guzurin zuwa kana da lafiyan da kuma za ka je, hanya kuma lafiyan ta kalau ba in ta'addada in fashi dole ka je aikin haji. Za ka aikin haji wajibi ne ga wanda yake da iko. Manzo Allah ce inna Allaha kataba alaykum al-hajj fa hujju, Allah ya ta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji. Sai na Umar yace wallahi da na ne in nado ni ke jagoranta mutane aikin haji, in je in zagaye cikin garuruwa duk wanda yake da halin zuwa Makka bai je ba, in dora masa jizya, yake ma ku bi musulmi ma ku ba musulmi bane, ba musulmi bane so in dora masa jizya ta dinga ba ba kamar yadda kafirai za su dinga ba da jizya. So za ga wani ya ta wa ya wai shi sai ya yi gida, ko sai ya sai abun hawa, ko sai ya yi kaza kafin ya je Makka. Ina fata a kansa lokaci, kuma aikin haji da mutum ya san falalansa bai zai tsaya wa kawata ba. Manzo Allah ce man hajja hadha albayta walan yarfu kharaja min dhunubihi ka yawma waladatu ummu, duk wanda ya ziyarci wannan ɗakin ya je aikin haji bai fasikanci ba, bai sadu da iyalinsa lokacin da yake aikin haji ba, lokacin da yake harami ba, ko yake cikin harama ba, zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi, bashi ba wani laifi a tare da shi kwata-kwata, an gafarta masa. Kuma ne hadisi manzo Allah yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna, aikin haji karbebbe ba yi da sakamako sai aljanna, sakamakonsa aljanna ne. Sai me kake nema? Sannan idan dukiya kake so aikin haji yana kawo arziki, in kana tsoron talauci ne a dukiyar mutum tana albarka ne ya je ya sauke farari. Shi yasa farkon kuɗi in ka lura ɗan kasuwa ya fara tashi, to da ya je Makka ya za sai ka ga abubuwa suna bunƙasa, kana ce masa alal diwali alal diwali, sai ka ga abubuwa sun fi bunƙasa. Amma ka zo ka takura kanka kana da halin zuwa Makka baka je ba, to sai ka tsaya a wuri guda ba ka da wani kurjini a wurin jama'a don baka je Makka baka zama alaji ba, sannan dukiyar ta kuwa sai ka ga ba ta wani albarka ko haɓaka, so da baka je ka sauke farali ba. Manzon Allah ya ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wa dhahab wa fidda, ku dinga aikin haji da umra, aikin haji da umra yana kore zunubai da talauci kamar yanda zuga zugi yake kore tsatsan karfe da zinari da azufa, haka aikin haji yake kore maka talaucin ka da zunuban. To kaga idan talauci kake tsoro ba ki aikin haji kara arziki yake, so bi ne na karin arziki ba na talauci ba. To wajibi ne mutum ya je matukar yana da iko, in ya je na farilla kuma sannan kuma ya dage da yin wato ainihin wato na nafila, ya dage da nafila. Kuma in a kusa kake ba dole sai kana da abun hawa ba, don ubangiji ta lafi wa azzin fi nafi bil hajji ya tuka rijalan ma ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin ami, ya ga an wala abun nan annabi Ibrahim kai shela ka ce mutane su zo aikin haji, za ka suna zuwa maka wasu da kafa wasu da abun hawa, suna zuwa daga wurare nesa nesa, sai ana zuwa aikin haji da kafa. Da can kakanninmu daga Najeriya ma sun je da kafar, suna tafiya su je wannan ƙasan su sauka su ɗan yi noma su je wannan ƙasan har su dangaya da maliya su shiga jirgin ruwa su haura su je aikin haji, kuma suna dawa suna ɗan neman abinci har su je aikin hajin kuma su dawo. Wannan duk ya faru, to ba da jana ce kana da hali kuma ba za ka je ba.
saboda haka wajibi ne ka amsa kiran Ubangiji subhanahu wataala. Allah ta'ala ya kira ka, idan ka samu hali to wajibi ne ka je wato aikin haji. To yana so ake cewa rukunin musulunci arkan Islam, kalmar shahada, sallah, zakka, azumi, aikin haji. Manzala ta ce buniyar Islam ala khamsin: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakka wa walhajji wa sawmi ramadan. An gina musulunci aka abubuwa guda biyar: tauhidi, azumi, abinnan sallah, zakka, sai ce aikin haji sai azumi. To amma azumi yana gaban aikin haji kamar yadda ya zo a wannan hadisi. To wannan in kana da su guda uku talaka ina yin su, tauhidi ba ka da uzuri za ka ce ba za ka yi imani ba, sallah ba ka da uzuri ko ba ka da lafiya sai ka yi matuƙar kacin hayyacinka, azumin wata ramadana dole kai sai dai in ba ka da lafiya ne ba za ka yi ba. To amma zakka da aikin haji sai mawadaci, sai dai in a kusa da maka sake wannan ko ba ka da wadata za ka je ko da talaka. Saboda in ka mallaki abin da zai cire za ka cire zakka, ko na amfanin gona ko na dabbobi ko na kuɗi wajibi ne ka cire. In ka mallaki abin da zai kai kamar ka sauke farali dole ka je ka yi aikin haji. To sai zake sai ce masa sadaka. Da manzalar sa ya gaya masa cewa wannan shi ne rukunin musulunci, shi ne ake cewa musulunci, sai ce ka yi gaskiya. To sai sai na amare ce sai muka yi mamakinsa. Yas'aluhu wa yusaddiqu, ina tambayar ka kuma ina gaskanta shi. Abin mamaki shi ne ba a sani waɗannan shari'o'in sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da da aka gaya masa ya kamata ya ce oh haka abu yake, ko kuma ya ce na'am, to in Allah ya ji zan yi ko zan yi. Kaga duk masu tambaya daga ƙauye da waye ba wanda zai tambaya manzon Allah rukunin musulunci ya gaya masa ya ce kai gaskiya. To shi kuma zai tiya gaskiya, kai gaskiyan nan kenan kamar dama ka sani. Mutum ya gaya maka magana ka ce eh haka take, kai gaskiya kenan dama ka sani kenan, inda zai kuskure ma za ka gyara. To wannan shi ne mamakin nan. Inda a ce ma yana zaune a Madina ne manzo Allah ya gaya masa sai haka ne, da za a ce da san manzo Allah ya taɓa gaya masa, amma alama ta bako ne ba a san shi ba. To wannan shi ne abun mamaki. Amma da aka ce musu mala'ika jibrilu ne daga baya, ai ba su yi mamaki ba, don shi yake kawo manzon Allah wahayi, shi ne malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma anan ya zama ɗalibi don ya koyawa sahabbai yadda ake neman ilimi. To sai sake wata tambaya ya ce ba ni labari dangane da imani, fa akhbirni ayi imani. Nan ma sai ya koya masa rukunin imani guda shida, rukunin imani guda shida. To zo da imani ma'anarsa shi ne qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawari yazidu wa yanqutu wa ahluhu mutafawitun fi. Abu ne da ake faɗansa da harshe shi ne kalmar shahada ne, sannan ake aikata shi, abin da ake kudurta shi a zuciya, ka kudurta duk rukunin imani a zuciyarka da duk abin da imani ya kunsa, sannan ka yi aiki da gaban gabansa. Su aikata ka yi sallah, ka yi azumi, ka yi zakka, wannan shi ake cewa ne, ake cewa imani. Kuma imani yana daɗuwa yana raguwa, yana daɗuwa da daɗuwan aiki, yana raguwa da raguwan aikin ko da sabon Allah. Sannan masu imanin wani ya ji wani imani, kaga imani Abu Bakar ya zarta da sauran al'umma manzo Allah ta sa. Ko da haka kana kai mumini ne, wani mumini ne, kai musulmi ne, wani musulmi ne, amma wani ya ce ka imani kai kuma ka fi wani imani. Wannan shi ne ma'anar imani. To amma idan aka riba su daban-daban, aka raba musulunci daban, aka tambayi musulunci, aka tambayi imani, to kana buƙatan ka faɗi abubuwa na zahiri ya zama su ne musulunci, abubuwa na batini kuma ya zama su ne imani. Amma inda za ka tambaye ka kawai akan imani kawai ba musulunci, to ai musulunci shi ne imani, imani shi ne musulunci. Ai ya tambaye ka akan musulunci dole ka faɗi maganar imani. To amma aka haɗa maka su wuri guda, to sai ka bambanta. To shi yasa amsar ta bambanta, wanda aka faɗa dangane da musulunci shi ne musulunci, ba shi aka faɗa shi ne imani ba. Ayyuka na zahiri a nan su ne musulunci, na baɗini su ne imani. Amma da za a ce imani kawai, to zahiri da baɗini duk ya shiga. In an ce musulunci, ayyuka na zahiri da baɗini duka sun shiga. Shi yasa suka ce al-islamu wal iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Musulunci da imani idan sun haɗu, to sai a ƙoƙarin a bambance su. In sun rabu kuma, to musulunci shi ne imani, imani shi ne musulunci. Kamar miskini ne da fakiri, ka ba wa fakirai sadaka, kaga miskini ya shiga, ka ba miskini sadaka, fakiri ya shiga. Amma ka haɗa su, wai me bambanci tsakanin fakiri da miskini?
don da ka wannan taka cewa fakiri ya fi dan dama-dama akan miskini, miskini shi ba da komai, fakiri yana da shi abin da zai ishe shi ba, ko kuma ka ce miskini shi ne mai dan akwai amma ba zai ishe shi ba, fakiri kuma wanda ba da komai. Amma in gaban da ma aka faɗa dukkaninsu sun shiga da fakiri da miskini gaba ɗaya. To anan ma mazarfa ta yi gaya maka rukunin imani. Rukuni na farko shi ne an tumiya billah, kai imani da Allah. Me ma'ana imani da Allah? Kai imani Allah nan akwai shi. A billah ne shakkun fatiri samawati wal ard, babu shakka akwai samuwan Allah. To da haka Allah yana nan, kuma kowa ya yi imani da wannan kan, da kafiri da musulmi duk sun yi imani Allah same mai ne, sai dai mutum ya girman kai. Kamar abin da mulhidai suna girman kai su ce babu wani Allah, amma ƙarya suke a zuciyarsu sun sa akwai Allah. Don ba su suka samar da kansu ba, sun sa akwai wanda ya samar da su. So babu shakka a samuwar Allah. Na biyu, kai imani da rububiyan Allah. Allah shi ya halittar nan gaba ɗaya, duk abin da kake gani da kanka da sauran mutane da sama da ƙasa da bishiyoyi da dabbobi da ruwa da komai da tsirrai, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi su. Shi ne imani da rububiya. Allah shi ne mai halitta. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Halitta dunna Allah ne, al'amari dunna Allah ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala albarkatunsa ya sun yawaita, shi ne ubangijin talibai, wato mahaliccin duk wani abu wanda ba Allah ba. To aka zo ne kai imani Allah shi ya halitta nan gaba ɗayanta, kuma ba tare da wani ya taimake shi ba. Shi ne ma'anar imani da Allah. Abu na uku, kai imani da uluhiyar Allah, cewa Allah shi kaɗai ya cancanci a bauta masa. Babu an bauta da gaskiya sai Allah, shi kaɗai ne. Saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce abin nan, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, abin bautan ku shi ɗaya ne, babu wata da gaskiya sai Allah. Wannan shi ne ma'anar kalmar shahada. Saboda kalmar shahada kuma ta sake shigowa cikin imani, ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma ka bauta wa Allah, shi kaɗai karka masa shirka. Sannan abu na huɗu, kai imani da sunayen Allah da siffofinsa. Allah ta'ala yana da sunaye da siffofi, babu wani mai irin wannan, ko da abun ya zo sunan ya zo iri ɗaya. Allah mai ji ne amma jinsa ba irin na kowa ba, ya zarta na kowa. Mai gani ne ganinsa ba irin na kowa. Mai iko ikonsa ya zarta komai, don shi ba abin da ke gagararsa. Amma komai manayinka a duniya akwai abin da zai gagare ka, komai ikonka. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sunaye da siffofi wanda babu wanda yake da irinsu. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye kyawawa, ku kira shi da waɗannan sunaye. Sannan kuma ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ba wanda ya sai gaya maka hakikanin yadda Allah ya sifanta da sifofinsa, ko hakikanin sifofin sai dai kai imani kawai da su. Allah ta'ala shi ya san hakikanin yadda ya sifanta da su. So da babu wanda ya sani sai Allah ta'ala. Kama dole kai imani mai ji ne, mai gani ne, da dukkan sifan da Allah ya sifanta kansa da shi, ko manzala ta kuma ya sifanta Ubangiji ta'ala da shi. Wannan su ne ma'anar imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kai imani da mala'iku, kai imani akwai su, kai imani cewa su dinnan an halicce su da haske ne, kamar yadda ya zo da ahadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nari wa khuliqa adamu min ma'in falaq. An halicci mala'iku daga haske, an halicci mutum da aljan, an halitti aljanu daga wuta, an halitti mutane kuma daga abin da aka siffanta muku, shi ne an halitti annabi Adam da taɓo da ƙasa, sannan aka halitti sauran mutane kuma daga wato ainihin mani. To dole ka yi imani da cewa mala'iku su halitta ne da Allah ya halitte su da haske. Ka yi imani kuma bayin Allah ne masu daraja, ibadu ne mukramun, suna da daraja. Sannan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru, ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su, suna aikata abinda Ubangiji ta'ala ya umarce su. Sannan kai imani ba wanda ya san adadin su sai Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san adadin mala'iku sai Ubangiji ta'ala. Manzala kuma ya ce ya je Baitul Mahmud lokacin da Isra'i da Mi'raj, aka nuna masa Baitul Mahmud, sai ga shi mala'iku 70,000 ne suke shigansa kullum, kuma in sun shiga yau wasu kuma gobe kuma wasu ne za su shiga. Ba ka ga ba wanda ya san adadin kenan. In ka ɗauka tun daga lokacin da suka fara shiga farkon duniya har duniya ta tashi suna shiga, ba za ka iya lissafa adadin ba. Mala'ikun da suke kawo ta jahannama kawai mutum mala'iku biliyan 4 ne da miliyan 900. Ka ga ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma kowa da aikinsa, akwai masu ɗauke da al'arshi, akwai mai kawo annabawa a yankan mala'ika biyu, akwai mai kula da ruwan sama da tsirrai mala'ika Mika'ilu, akwai Isra'il mai busa a ƙafo, akwai maliku mai gadin wuta, akwai Rizwanu wanda yake gadin aljanna. Akwai zamaniyawa masu taimaka maliko wajen gadin wuta da sauransu. To da kowa da irin aikinsa, kai imani da su gaba ɗaya, kai imani da littattafai domin yi ta laya taɓar daga sama, kamar a taura ta ƙawa annabi Musa, injila ta ƙawa annabi Musa, zabura an ba wa annabi Dawud da ita, an ta ƙawa manzo Allah ta suma Al-Qur'ani. Kuma kai imani Al-Qur'ani ya shafi dukkan hukunce-hukunce da ke cikin waɗancan littattafan, wanda tauhidi da ƙisoshin da suka zo a cikinsu. To da haka kenan yanzu da Qur'ani za ka yi aiki ba da Taurat ba, ba da Injila ba. Don Ubangiji ta lafi wa anzalna ilayka al-kitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi. Mun sauka maka da Al-Qur'ani da gaskiya, kuma ina gaskanta littattafan da suka zo kafinsa, amma ina hukunci akan wa'ancan littattafan. Ya shafe hukunce-hukunce na shari'a na wa'ancan littattafan, yanzu Qur'ani za ka yi aiki. Shi yasa manzo sama da ya ga malamin sayyidina Umar yana riƙe da wasu takardu na Al-Tawra. Sai ce me wanda ya ce a aikata gun Al-Tawra ne na duba. Manzo Allah ya fushi ya kwace su, ya ce wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa ittiba'i. Da nabi Musa zai dawo ba abin da zai yi face ya bi ni. Bai zai yi addini ta ba, addini na zai. Saboda haka Qur'ani kawai shi ne yanzu. Ba za ka duba wasu littattafai daban ba. Sai dai Qur'ani da abin da ke bayani akan Qur'ani, hadisin manzon sa, da kuma littattafan shari'ar musulunci. Sannan yake wa rasulihi da manzanninsa, imani da manzannin Allah, ya kan kunnen imani. Manzannin farkonsu annabi Nuhu, na ƙarshensu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Mun maka wahayi kamar yadda annabi Nuhu wahayi da annabawan da suka zo bayansa. To kaga annabi Nuhu shine awwalu rusul, farkon ainihin wato manzanni. Kai imani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mai afdalu rusul, wanda ya fi kowa a cikin manzanni. Dama akwai ulul azmi min ar-rusul wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, kai haƙuri kamar yadda ma'abota himma daga cikin manzanni suka yi wato ainihin haƙuri. Su ne annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su biyar. To a cikin su biyar ɗin kuma manzara ta sa shi ne na gaba, sai ta ce laqad akhadna min annabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa. To da tun da aka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta Allah ya tara masa su a baitul maqdis ya musu limanci. Gaba ɗaya annabawan da zai miraji sai zuwa shine limamin su, domin ya nuna musu ne daukakansa a kansu. To da shine farko wanda kuma zai fara shiga wato ainihin aljanna. Sannan sai sauran annabawa su biyo baya. Sannan na biyar shine imanu bil yawmil akhir, kai imani da ranar lahira. Wannan ya haɗa dukkan abin da zai biyo bayan mutuwa, imani da azaban kabari, ni'iman kabari, imani da taron alkiyama, da imani da hisabi, da sirati, da imani da aljanna, wato ainihin da wuta, da dukkan rikicin da ke cikin tashin alkiyama, kai imani da shi, to shine ka yi imani da tashin alkiyama. To na shine shine wasu mina bil qadri khairihi wa sharri, kai imani kuma da kaddara alkhairin sa da na sharrin sa. Menene kaddara? Kaddara shine ilmun lahi bishai'i qabla wuqu'ihi wa kitabatu fi lawhil mahfuz, cewa kowane abu kafin ya faru Allah ya san dama zai faru, kuma ya rubuta ma a lawhil mahfuz cewa abin zai faru. To kai imani da wannan. Wannan kuma imani da kaddara kuma yana da rukunai guda uku, guda hudu. Ka yadda Allah ya san komai kafin ya faru, ka yadda ya rubuta a lawhil mahfuz kafin abin ya faru, ba wani baƙon abu bane don abu ya faru, Allah ya sani. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samai wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah ya san abin da ke faruwa sama da ƙasa, yana cikin littafi ya rubuta shi a lauhin mahfuz. Abu ne mai sauki wajen Allah ta'ala. Sannan ka yadda da mashi'ar Allah, abin ya faru ne da ganin daman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Ko ka ga daman ka yafi fi Allah ga daman ka kin yi. Sannan ka yi imani Allah ta'ala shine ya samar da abin. Shi ya nita abun ko da kai kai shi da hannunka, ba don Allah ya samar da shi ba ya kaddara shi wanda zai yi ba. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ko da abu da kaddara ne ya faru, Allah ne ya halicce ku da abun da kuke aikatawa gaba ɗaya. To wannan abubuwa guda hudu su ne, ma'anan guda shida su ne rukunin imani. Amma da yake khairihi wa sharrihi, alkhairin sa shine kamar musulunci, Allah ne ya kaddara kai imani, shi yasa ka zama musulmi. Ayyuka na gari kana yi Allah ne ya kaddara maka, nimomin da kake samu a duniya na arziki da lafiya da komai Allah ne ya kaddara maka. Haka nan kuma sharri, Allah shi ya kaddara a yi kafirci a duniya bakin ƙarfinka a kai. da munafurci da sabon Allah da wasu masihu da rashin lafiya da talauci mai tsanani duk Allah ta'ala ne yake kaddara shi inda bai ga dama ba abin da zai faru wannan shi ke nuna mulkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala to in kai imani da wannan rukunin guda shida to shine kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ingantaccen imani amma in ka dau daya baka dau daya ba kai ba mu'mini ba dole kai imani da Allah da mala'iku da manzanni da littafai da ranar lahira kai imani da kaddara da za ka imani da sauran gaba daya baka imani da kaddara ba to da baka da imani shi yasa wasu mutane sun bayyana a Busra wato a can Iraki suna cewa ai abu yana faruwa ne ba da kaddaran Allah ba ko shi Allah baya sanin abu sai abun ya faru a zamanin sa ba ya ka samu wannan mutane a kasar Iraki wasai abun ya faru Allah yake sani to sai wasu daga cikin su sai suka je aikin haji daga fi akwai aya bin ya'mur suka je aikin haji sai suka ce ina ma mu samu wani daga cikin sahabban manzon Allah mu tambaye shi dangane da wannan fitinan ana son a canja aqida mu samu wani sahabi mu tambaye suna cikin masallaci sai suka karo da Abdullahi bin Umar suka ce ga sahabin manzon Allah ta tsara suka ce ya Abu Abdurrahman akwai wasu mutane a Iraki wadannan mutane ya qara'una alqur'ani suna karanta alqur'ani wai ta kaffaruna ilma suna tonkan ilimi manan to kai ilimi ba su da ilimi wato cikakke hadisi sai dai a tonkotan kaga wannan shine alamar bid'a ake da su domin dan bid'a in zai maka wa'azi ba zai dauko maka karkar ya koya maka imani musulunci rukunin imani kafiya sallah zakka azumi aikin haji dabi'unka masu kyau ba a'a tonkowa zai yi ko kwaya biyar ko shida ko kwaya biyu duk inda zai wa'azi kuma a kansu zai yi abu daya ko ya ce zai ga muhimmancin zikiri ko a muhimmancin abun nan imani ko yin waliyai ko muhimmancin wani abu haka zai dauko maka wasu abubuwa kawai kamar mutunci ya takaita a kansu to ko tawaye wa shugabanni ko makamancin wani amma in dai ilimi ne na hakika za a koya maka ilimin addini ba tun ke za a dinga maka ba komai ba abun da za a bari sai to wannan mutanen ga halin su tunkin ilimi su to amma suna cewa Allah ta'ala baya sanin abu sai abu ya faru me za ka ce Abdullahi bin Umar suna tambayar Abdullahi bin Umar dangane da waɗannan mutane suna cewa innal amra unuhu al'amari sabo ne Allah baya sanin abu sai abu ya faru idan bai da kaddara sai ya zama jahili kenan kafin abun ya faru tun da ya faru ne ya samu ilimin wannan haka nan musulman Allah ba su bani ba Abdullahi bin Umar yace idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bara'u minni idan ka da wannan mutane ka ce babu ruwa na da su kuma babu ruwa su yace kuma wallazi yahdithu bihi Abdullahi bin Umar law anfaqu mithla udi dhahaban ma qabila Allahu minhum hatta yudhi bil qadar da za su samu kuɗi kaman dinari kaman dutsen uhudu su ba fi sabilillahi Abdullahi bin Umar yake na rantsa da wanda Abdullahi yake rantsuwa da shi shine Allah ta'ala bai zai karbi wannan ba daga gare su sai sun yi imani da kaddara wato ba wani aiki da Allah zai karba in su imani da kaddara ba sai ce baba na bani labari sai koro hadisin sayyidina Umar shine baban sa sai karanta musu wannan hadisin da muka karanta yanzu to da kai baka yi imani da kaddara ba ibadar ka ba inda za ta je aikin ka ba inda zai je kuma ba za ka kai labari ba ranar alkiya dole kai duk abin da zai faru Allah ya sani kuma shine ya kaddara shi karka yazo ne ya kwace maka wato ainihin imani ka to za mu tsaya anan amma ba mu gama sharhin hadisin ba sai darasi mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi al-karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amma don wannan kokofin naka ba shi ne zai sa ka daina abin da suke yi. Idan kun fahimci kana zuwa a duk abin da suka yi za su yi bilidi, za su gano abin da za su gano su shafe shi kafin ka zo ka zo. Sannan kuma in sun fahimci kana tuhuma su sai su je a ransu ko sun yi kowace yi ba ma ai kana ganin sun yi ne sai su yi kinka ba. Amma ka nuna ka yarda da su ka amince da su ka ɗora su akan tarbiyya ka nuna musu haɗarin abin kawai. Su da kansu ya zama suna jin tsoron Allah ya suka bari. Amma in za su bari don tsoron ka ne ba to sai in kana nan ne ba za a yi ba, in ba ka nan kuma za a yi. Amma in ka sa musu tsoron Allah da kana nan da ba ka nan duk ɗaya ne a wurin. To da ka ni kuskure ne nake ganin mutum ya dinga ɗaukan wayar ya dai sai na zuba su aka kira su. Sannan wani zuwa ka turo ma wasu sai su ne suka tura da su a kai ta a. Idan misali ba ka barci ne suna riƙe da wayoyi har ƙarfe ɗaya na dare ko biyu na dare. Kace a bari ba a bari ba wannan za a yi za ka iya kwashe wayar misali. Sai ka je ka aje ta sun karfe goma ko karfe tara. Amma ba wai bincike kullum da ka dawo ka zuba ba. Kula da kawo matanka ne ko ya'yan tarbiyya sun tsoron Allah kawai shi ne malami. In ka kowa koya muku ittaqin lahi kuma kun ta gani tsoron Allah duk inda kake magana ta kare. Haka nan mace a cewa tana bibiyan wani mijinta in ya aje ta duba a ta ita gani wakar ta wani gama. So kai masa da sai haje tsoron Allah wannan shi. Amma in abu ya bayyana maka ba wai ka ba ta nan wannan kofin ba to wannan kuma lalle ka hau iska a kai kuma kai fada a kanka da sai ka rasa. Amma ba sai da zaka dinga bibi wanka bibi wannan ka bibi wannan. To da tuhuma ya kan samu kun kuma ya ji ma ba ya kare kare yin wannan laifi. Amma ka nuna ka yarda da ita ko ka yarda da su kunya ya su ji a ga cewa ka ga cewa sun yi wannan abu. Sai ka ga ana jin tsoron ka kuma ana jin nauyin ka ana jin dunyan ka. To ta haka ne za ka iya tarbiyyar da su. Na'am. Mai
tabbatar da kai ce assalamu alaikum malam. Ina da dukiya kuma ina son in ba da wannan dukiya a bana. Kuma ina da ɗan uwa na dangi wanda ba ni da tabbacin rike a bana. Domin na ta ba shi duk amma bai shiga sharafa mai wannan dukiya ba. To malam idan ba ba shi kula ba da wannan dukiyar ba na je na bai wa wani wanda ba mu da dangantaka tsakanina da shi wanda ko mutane suka tabbatar min da cewa mai riko amana ne ba shin na yi laifi.
Ba mu ne fin da kai ba ya da cikin zumunci na wajibi sai ka tsora mutum akan dukiyar ka ko ka tsora dan uwan ka akan dukiyar ka wannan gurgurdun amanar mutum. In dan uwan ka yana da amana lalle shi ke tantance akan wani daban. Amma ba da amana kowaye da kaje ka dauka ba musulunci bai haramta maka to raka in ka je ka ba wani yana jiyawa dan uwan ka kuma sai ka kyautata masa gurgurdun abin da Allah ya koyar maka. Amma ba wajibi bane ka ba sai ka ba shi zai lalata kaga za a yi babu ke so wannan kaje ka ba wani ne ne.
Na'am. A wannan kuma yake cewa assalamu alaikum shi ya haɗa idan mutum zai sanya kati a waya aka ce masa idan ya amfani da wasu lambobi za a bashi mono shi ma da wannan daidai da shari'a.
To in kamfani ne suka ce za su na kyauta ba na maza ba su gura yi. Wata ƙarfe bonus ɗin ne ba ya wadara a ce yi ba. Za ka yi kai amfani da wasu kati za a ƙara wasu lambobi za a ƙara maka a kan wasu da ka siya wannan sun ka dama su kyauta dama. Amma lokacin bonus ɗin rage maka ƙarfin unitin ake yi abin da ɗaya biyar ɗin za ta maka in an mai da ita dubu ɗaya ita ne dai dubu ɗaya za ta yi ba wani ba wani kan kawai a lissafi ne aka ƙara maka amma kuma a sabis ɗin za ka ga in kai lissafi babu wani tsari da aka yi maka to kaga wannan yaudara ne irin nan kamfanoni kawai wannan ba ya halatta. Amma in dai za a ƙara maka babu laifi don kamfanin sai in ka sai kaza za a baka kaza ko za a ƙara maka ba ganin kamfanoni na kasuwanci suna da fatan da suke ba ruwa da sun kake adadi ka za kana da kaza wannan duk ba matsala ba ne amma kar a sa yaudara a ciki.
Na'am. A wannan ke cewa assalamu alaikum malam barka da warhaka tambaya ta ita ce idan mutum yana tare da ɗan uwansa a ɗaki ɗaya ya kasance wannan ɗin yana amfani da tafarnuwa shi kuma bai son wani tafarnuwa shin wannan mutum ya yi laifi ne kamar wanda ya shiga masallaci da tafarnuwa a bakinsa ko suna da bambanci.
To bambancin su shine a masallaci zai cutar da mutane da yawa a ɗaki kuma filin mutum ke ne ko amma a gaskiya bai kamata ba tunda shi ba a son wajen tafarnuwa
so lokacin da baya nan ka safarin wanka waye ke fita ka kan dawo sai ka je da tilo kusan da ba za ka tsaya da shi ba idan ka safarin wanka in kuma babu wannan lokacin to gaskiya kamata ka kalli safarin wanka ba ita kaje bane magani ko dai ka haƙe ta ba sai ka tauna ta ba ba dai warin da take idan tauna ta akai ba ko ka hakura da ita ka nemi wani magani ko da za ka tsaya da wannan wanka kuma ba da saka ta tsaya ba
wannan ya so bayanan suna da yawa amma a takaice ake cewa salamu alaikum malam shawara ko jan hankali a kan zaman aure ni ne nake da matata da muka haifi yaro ɗaya muna zaman lafiya sai kuma Allah ya jarrabe ni da karayar arziki wannan ya kai ga wannan matata ta je ta zubar da shi sannan mana biyu ba ta fi shawarwarina da abin da nake gaya mata ba ta aikatawa da kai ga ta jazumarta ta ambaci kalmar ilimin a kanta ba ta koma kan hanya ba a dai kai ga ta ambaci kalmar shika ta ita bayan gida ba da abin da ya kai daga wani makura ba da ina shawara da kuma gida.
Wani yana da cikin halayen mata galibi idan mutum da mai arziki ne yana yi kwalle yana sai ya talauce in ya talauce kuma sai zama ko ya kare arziki sai zama wani sa ba ta da tafiye ta zai gamar ganin kamar wani wawa wawa ne ta gaskiya kamata su ji tsoron Allah shi arziki daga Allah ne na talauce ga arziki duk daga Allah ne so aure ibada ne Allah ta la riga shi kuma tar da maza a kan mata in kuma miji ki da ki shiga aljanna in miji maka babu ka zaki wannan kawai shi ne abin da mutum za ta duba ba arzikin mutum ko iliminsa ko ni matsayinsa a cikin al'umma ko ya yi mijin ki yake ko yi matsayin ki dole ki masa da'a dole ki masa da dai Allah ta'ala ne wajabta miki haka sai ta rijalu qawamina qawamuna ala nisa ba ka shi ne sarki akan ki bayan da kika to da ka wannan kuskure ne abin da ta yi kuma lalata da mutum cewa ga wai amma shawara da zan bashi shi ne Allah ya dage da sana'a ya dage da sana'a wani lokacin mutum in Allah ya tsara ma kariyar arziki kuma sai miƙe ƙafa wani Allah ya jarrabe shi to ba ka san jarraba ne ta tafiya a in wannan bai yi ba ka canja wannan idan akwai wani gari da zaka je ma ka samu kuɗi arzikin ka ya barbaɗo ba a garin da kake ba ka kawo ma ka koma a sarki ko ka dinga zuwa kan nadawa idan lam ajid fi baldatin ma uridu fa indi lil qura atma tawrika in zo gari ma tawon ke zo sai ka gori gari so ka zage ka tsaya ka nemi abun kanka kar ka dogara da tunanin cewa wai kai Allah ya jarrabe ka da kariyar arziki mutum ne wanda suka kariya suka sake ba ka tsawo kuma ji ba za ka ka buga can ka buga can domin me ka dawo da ban haɓa ba idan ka samu kuɗin kuma shawaran da zan ba ka shi ne farkon abin da za ka yi shi ne ka ƙara aure farkon abin da za ka yi in ka ƙara aure ka karya zubin wannan matan da suke maka wadata cikin na kaga da su duwe in ka taimaka bai hana wani da zaba to zaka fara ka da wani kuma dole ka taimaka ke yi to zaka ga ne ka zo maki da cikin sai a dinga zaka a kan to biyayya ma ya ana son wai ko shi tana son ka tibo ninta a cikin biyayya da zaba amma kar ka zauna da mace ya ga ba ta kai ka cikin kayawar ka ta koya farfado kuma ka cigaba da zama da ita kaɗai to zaka ga zaka nan da ke kuma ka samu dan matsala zaka ba mu wani alaƙa da ta saba yi to ne shi shawara ta ka nemi sana'a ka ci gaba da neman kuɗi ko da ina za ka jira Allah farka sa dai ka samu rufin asiri ko da arzikin ka bai dawo kamar da ba kuma kana samu ka ƙara a wai wanda ya zama kana rike ta saboda ƴaƴanta ne kawai amma ba sai ka zalunce ta ba ba sai ka hana ta hakki ba to ba sai ma an doya Allah ya mu bukatu na kai kuma Allah ya mu bukatu na kai ya rabba na atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم علينا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين